To tare da fatan ku ne lafiya kamar da muke a nan Washington DC muna tarbin ku ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasari ya kan mita 16 da 21 da kuma 25 a can Niger kuma a tashar mu ta VOA Africa dake mai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen radio nan masu zaman kansu irin su amfani da Far'a da Nomad da Saronia da Dalol da Niya Kwani a yanar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Juma barkan ku da wani Aliyu Mustapha Sokoto tare da Baba Yakubu Makeri ke tarbin ku ga shirin mu na wannan lokaci ga baba din da kanin labaran mu.
Madugun ƴan adawan kasar Kenya Raila Odinga ya ce an yi kutse mai yawa da kuma shirya rashin gaskiya akan kwamfutar hukumar zabe. Sadan sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce shi bai ga wata barazanar tabbas da Koriya ta Arewa take yi ma yankin Guam ba. An kuma tabbatar da mutuwar mutane 19 a wata babban girgizar da ta afkawa wani yanki mai tsaunuka a kasar China.
To a gaishe ka. To bayan kun gama jin labaran baki daya, wani babban kusan majalisar dattawan Najeriya zai zo ya mana fashin baki kan tanadin kundin tsarin mulki game da rashin zaman Muhammadu Buhari a Najeriya da kuma korafin masu cewa sai murabus.
Wayannan mutane ne waɗanda ba su san tsarin mulkin Najeriya ba. Ka san idan mutum yana abu cikin jahilci to komai yana iya yi.
Sannan za mu ji korafe-korafen wasu 'yan Najeriya kan yadda suka ce sojoji suna kuntata musu musamman a cikin bankuna abinda su sojojin suka ce ba haka ba ne. Sannan mu kai ku Niger inda ake wani babban taron duniya kan matsalolin matasa.
A cikin wannan nazarin aka ce to gabanin ana so a samu cin kan wasu matsaloli ya kamata duk abin da za a yi wanda ya shafi matasa a sa matasa a ciki domin su ba da gudunmuwarsu.
Sannan za mu kawo muku ɗanɗanon rahotonmu na musamman kan yadda wasu iyaye suke ba da 'ya'yansu kyauta ga Boko Haram domin su taya su yaƙi na ƙunar baƙin wake. Bayan haka da yake Larba ce muna da shirin himma ko kuma ra'ayinku na email duk bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Madugun ƴan adawan kasar Kenya Raila Odinga ya ce an yi kutse mai yawan gaske da shirya rashin gaskiya akan kwamfutocin hukumar zabe wanda ya sanadiyyar fitar da adadin sakamakon zaben da ya ce na wato magudi ne wanda ke nuna shi yana bayan shugaba Uhuru Kenyatta da rata mai yawan gaske. Ya zuwa tsakan daren jiya zuwa yau Laraba. Shafin yanar gizo na hukumar zaben Kenya ta IEBC ya nuna an kirga kashi 94 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, kuma shugaba Kenyatta ne ke kan gaba da maki 54 yayin da Odinga yake da kashi 45 cikin 100 na ƙoƙarin sake neman ƙarin wa'adi. Shugaban hukumar zaben Wafula Chebukati ya ce a daidai wannan lokaci ba zai iya faɗa cewar an yi kutse akan kwamfutar hukumar zaben ba, amma dai za a gudanar da bincike akan haka. Odinga ya karanto wa manema labarai zargin da ya cewar masu satar bayanai sun yi nasarar kutsawa a dandalin bayanan hukumar zabe a jiya Talata yayin da ake kada ƙuri'a kuma sun taɓa sakamakon zaben shugaban ƙasa da ba ƙuri'u na wasu 'yan adawan.
To sakataren harkokin wajen Amurka kuma Rex Tillerson faɗa yake cewa shi fa bai ga wata barazana tabbas da Koriya ta Arewa take wa yankin Guam ba da ke can cikin tsibirin Pacific, duk da ikirarin da ita Koriya din ta yi na cewa tana gujin dabarunta na lullubo wannan yanki na Amurka baki ɗayansa da wuta. Tillerson ya zanta da manema labarai yayin da zai tashi zuwa yankin na Guam da safe yau Laraba biyu bayan zazzafar cacar bakin da ta gudana tsakanin ita Amurka da Koriya ta Arewa. Shugaban Amurka Donald Trump ya aiki da kashe da mai karfin gaske ga Koriya din yana cewa idan har ta ci gaba da yin barazana ga Amurka to za ta fuskanci wuta da fushi mai tsanani irin wanda ba a taba ganin irinsa ba a duniya. Tillerson ya ce yana ganin shugaban ya aiki da sakonni da irin kalaman da shugaban Koriya ta Arewa din Kim Jong-un zai iya fahimta tunda dai baya fahimtar kalaman lumana na diplomasiya. Yace yana ganin shugaban Amurka yana kokarin fahimtar da gwamnatin Koriya din ne cewa Amurka fa wato tana da ƙarfin da babu ta baba da za ta iya kare kanta da kuma ma ƙawayenta. Kuma yace ina ma tunanin cewa yana da muhimmanci shi shugaban ya aiki da wannan sakon domin kawo ƙarshen bahagun tunanin da suke can Koriya din.
An tabbatar da mutuwar mutane 19 a wata babban girgizar ƙasa da ta afka wani yanki mai tsaunuka cikin lungun lardin Shinwa na ƙasar China a jiya Talata. hukumomin cikin gida sun ce wasu mutane 247 suka jikata a wannan girgizan kasa da tafi karfi ko idadunta ya yake a gunduma da ake kira Ngawa inda makiyayan kabilar Tibeti da kuma Zhongshangu suke zaune inda kuma nan ne ake da wani wato gandun shakatawa na kasa wanda dubban mutane ciki da kuma wajen China suke ziyarta a duk shekara jama'a sun ce akalla mutane 5 a cikin waɗanda suka mutu ɗan yawon bude ido ne Kamfanin dillancin labaran kasar da ake kira Shinwa ya ce wata mace yar Canada da wani matashi dan kasar Faransa suna cikin waɗanda suka jikata. Shinwa ya ce an kwashe sama da ɗan yawon bude ido 30 zuwa yankin daga yankin na Zhongshangu. Shugaban China da ake kira Xi Jinping ya kira ga ɗan kasar kowa ya bada gudunmuwa wurin aikin ceto da taimaka ma waɗanda suka jikata. Hukumar ayyukan da suka shafi karkashin kasa ta nan Amurka ta ce karfin wannan girgizan ya kai awo 6.5 yayin da ta kwararta ta kasar China ta ce girgizan ta kai awo 7 sama da gidaje 100 ne suka rushe kuma an dauke wuta na lantarki a wannan yankin waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Sabuwar majalisar dokokin Venezuela ta ayyana kanta a matsayin reshen gwamnatin kasar mafi tasiri cike har da majalisar dattawa inda 'yan adawa suke jagoranta. To amma su 'yan majalisar dattawan sun ki amincewa da wannan ikirari duk da barazanar da majalisar dokokin take na tube mata duk wani iko da take da shi da kuma alfarma da wakilan 'yan adawa suke da shi. Babban aiki wannan sabuwar majalisar dokokin dai shine sake rubuta kundin tsarin mulkin Venezuela. Gungun magoya bayan shugaban kasar ne aka zaba a ranar 30 ga watan Yuni, zaben da Amurka ta kwatanta shi da aikin kawai. Ministan harkokin wajen kasar Peru ya shirya wata gana da takwarorinsa na yankin Latin Amurka, inda ya ayyana Venezuela da cewa kasa ce da take karkashin ikon mutum guda.
An sanya Faransa a san harbe kuma suka kama wani mutumin da ake masa zaton ya kutsa da mota tsakanin gungun sojojin Faransa a yau Laraba a wata unguwar birnin Paris kuma ya jikata sojojin guda 6 abinda jami'an tsaro suka ce wato ganganci ne. Wasu majiyoyi da ba su yarda a bayyana su ba sun ce an kama wanda ake tuhumar ne a arewacin Paris a cikin motar da aka yi amfani da ita wurin kai wannan harin. Wata majiyar doka da ba a bayyana sunanta ba ta ce mutumin da ake tsare da shi ana masa zargi ne da aikata wannan harin. Majiyar ta ce mun same shi ne yana tukar motar yayin da muke neman sa kuma yayi kokarin arcewa nan ne yan sanda suka bude masa wuta. Harin ya faru ne a lokacin da sojojin suka bar barikin su na Levelwa Parade wanda za su je aikin su na sintiri.
To mun ba ku labaran duniya ne daga sashen Hausar murya Amurka a Washington. To yanzu sai rahotannin mu kuma zamu soma ne daga Abuja inda wakilin mu Umar Faruku Musa ya zanta da Sanata Sani Rimin Bukura kan zanga-zangar da suke yi na neman cewa sai shi shugaban Muhammadu Buhari ya sauka daga mulki tunda ya dade bayanan.
Bayan da dakarun tsaro na Najeriya suka fatattake yan zaman durushin nan na neman shugaba Buhari ya sauka daga karagar mulki saboda rashin lafiyarsa karkashin jagorantin Charles Oputa da Deji Adeyanju, yau masu fafutukar sun ci gaba da yin zaman durushin inda suke cewar ba gudu ba ja da baya suna nan akan matsayinsu kuma ba za a musu barazana na cewa a kore su ba. Tuni dai majalisar dattawa ta Najeriya ta mai da martani dangane da wannan yunkurin da suke yi suna cewar ya saba doka. Ga tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma dan majalisar dattawa a yanzu Ahmed Yariman Bakura yana min karin haske dangane da abun da ya sa doka bata amince da masu wannan fafutukar ba.
To alhamdulillahi waɗannan mutanen Haji Umar Faruk mutane ne waɗanda ba su san tsarin mulkin Najeriya ba. Ka san idan mutum yana abu cikin jahilci to komai yana iya yi. Sashen mulki na Najeriya sashe na 145 na tsarin mulki ya ce idan shugaban ƙasa zai tafi hutu ko kuma ya rubuto cewa ba shi iya gudanar da aikin ofishin shi ba ce ko ga wani dalili ba in sai zai je rubuto zai je hutu ko kuma ya rubuta cewa ba zai iya gudanar da aikin ofishin shi ba ya rubuta majalisar dokoki ta kasa da majalisar dattijai to mataimakin su zai za a kaddamar da shi ya ci gaba da aiki amma din mu kada shi shugaban kasa har ran da shugaban kasa sake rubutowa yace wani abu game da ko ya dawo ko wani abu ya faru idan bai sake rubutowa ba babu wani dan Najeriya ko majalisar dokoki ko majalisar dattijai da za ta iya cewa ga wani abu ba wani lokaci da aka yi saboda haka wannan jahilci ne da kuma adawa ta siyasa
amma ko da babu adawa ta siyasa baka ganin kamar kwanaki 90 din kusan wata uku kenan ya yawa a ce shugaban kasa baya tare da al'umma sai yana gudanar da mulki bisa ga amana da aka bashi kuwa
eto amma shi tsarin mulkin da ake bi shine babbar doka ta kasa bai ce ga lokaci ba iyaka ya ce kawai idan shugaban kasa abinda aka zaba shi nauyi ya rubuto cewa zai tafiya hutu ko kuma ya rubuto cewa ba zai iya gudanar da mulki aikin ofishi ba kuma shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari ya riga ya rubuto haka don haka inda tsarin mulki ya ce ga wanda za a yi sai dai kuma wani sashe ya ba majalisar dattawa dama cewa idan suka ga cewa shugaban kasa baya iya gudanar da aikin shi saboda kasa tarihi lafiya ko ta wani abu ko ta tabuwa hankali ko wani abu dai za su zauna idan suka samu kashi 2-3 suka amince cewa su aika likita sai a hada da likitansa ya je diba ya auna shi idan ya tabbatar da sai suka da wannan committee da aka aika da likitoci ya tabbatar da baya iya gudanar da aiki shi to wannan mai sa ita kawai aka ba dama sannan sai ta turo majalisar dokoki a diba an samu kashi 2-3 sun yarda da abinda aka rubuto shikenan cige shi sai mataimaki a rantsar da shi amma an ba haka ba wannan hanya da za a bi a tabbatar da lahiya ko rashin lahiya shugaban kasa ko yana aiki ko bai aiki
yanzu dai an sa ido a ga tasirin da wannan matsin lambar zai yi Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
To a gaishe ka Umar yanzu bari mu je Yola inda Sanusi Adamu wakilinmu da ke can ya rawaito mana yadda mutane suke ta korafi kan yadda suka ce sojoji na cin mutuncinsu musamman a cikin bankuna abinda rundunar soja ta ce ba haka ba ne.
Hayaniyar da na tarar ta kaure wajen na'urar cirar kuɗi ta ATM da ke harabar bankin Fidelity na Yola Fadar jihar Adama tsakanin wata matar aure goye da jariri da kuma yaro ɗan ƙasa da shekara 6 da wani ƙaramin jami'in soja sanye da kayan sarki. Lamarin ya afku lokacin da jami'in sojan dauke da katunan cire kuɗi na ATM ya yi yunkurin cire kuɗi ba tare da ya bi layin da mabukata kan bi ba, kamar yadda tsarin bankunan kasuwancin yake. Al'amarin da jama'a sun fara kokawa da shi. Na tambaye Captain Adamu Gulde jami'in hulɗa da jama'a na rundunar soja da ke Yola ko rundunar tana sane da zargin cin fuska da mutuncin farar hula a bankunan kasuwanci da ake zargin jami'an su da shi.
Cewa soje ne na dage su don ba ka ba idan ya faru dole ne ya samu labarin ba ta wucewa uku awa uku hayyar sun tare da gina ina cikin Yola ne to ga gani matsalan kenan ya zai yi ya tabbatar cewa soje ne wannan abu kaga matsalan kenan da aka samu mu kullum muna jan kunnen jami'an mu na kada su je banki kada su musguna mu kowa duk wanda ya je banki dole ne ya bi layi yadda kowa ya bi layi ya cire kudinsa ya tafiya kan uwa.
Na tarar da wani dattijo Adamu Ali da ya ce ba dan shiga tsakani da wani jami'in bankin al'umma da ke Yola ya yi tsakaninsa da wani jami'in soja sanye da kayan sarki ba to da ya ji a jikinsa
sai zo ya tsallake mu ya wuce ya je ya sa ATM ɗin ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi ni da kaina na fusata sai na je na kama jakansa amma wallahi da fada muka tayar gojin rannami sai su zo su karbi kuɗi ATM na ba waɗansu yara ne in suka zo su kuma sai a cire wani abu a ciki sai a ba su su ma su kamanyan su tafi tunda ta tozar ta mutane a bakin banki lokacin da aka biya albashi.
Kan batun zargin amsan na goro domin su cire wa mutane kuɗi a na'urar ATM dalili ma da ya sa jami'an sojan kan je da katuna fiye da ɗaya. Ga bayanin Captain Adamu Gulde.
Zan je banki da shi ai kuma kada ka manta muna tsoron sojoji ne suke rubuta da kamfanin sirdika kuma da dali su mutuka to ka ga nan guraren baban kuna suna zuwa cikin yana da lokacin ko samu wani report cewa sojan mu yazo ya ci bin layi ba ya yanke layi ya musguna mutane wannan ba mu tsota.
Akwai abin dubawa in ji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Husaini Hamman Gabdo tun hakurin jama'a bai kai ga ƙuriya ba.
Ai kowa ajiya yayi a wannan banki abinda suke yi ba daidai bane bai kamata ba ya kamata su canja wa gabanin su canza su a sa doka tukuru wadda zai kasance darasi ga kowa da kowa.
Kokari da nayi domin in ji ta bakin hukumomin bankunan kasuwanci da ke Yola Fadar jihar Adama kan matakan da suke dauka haka na kare mutuncin masu mu'amala da su ya ci tura saboda sun ce ba su da hurumin yin magana sai da izinin magabatan su dake babban birnin tarayya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola, Jihar Adama, Najeriya.
To a gaishe ka Sanusi, yau a bangaren jin ra'ayinmu na wayar tarho shirinmu na karfe 9:30 na dare zamu kawo muku na rahoto ne sannan mu nemi jin albarkacin bakin ku game da rahotannin da yanzu rundun sojojin Najeriya din ta tabbatar na cewa wasu iyaye a yankin gabas wato Arewa maso gabas suna bada yayansu ga Boko Haram da wasu yaran su zama yan kunar bakin wake.
Kakakin hedkwatar sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka yace iyaye a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya na mika diyansu ga mayakan Boko Haram domin ai amfani da su wurin kunar bakin wake.
An sami waɗanda yan ta'addan ko kuma masu goron bayan yan ta'addan na Boko Haram da su suke gani cewar akwai wata hanya da za ta taimaka ma wannan aiki na masha inda suke ɗaukar iyayensu, ‘ya’yansu da suka haifa su ba yan ta'adda su ɗure masu kunne kuma su kai da aikin kunar bakin wake.
To akan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ya kuke ji game da wannan al'amari na iyaye su dauke ayan cikin su suna bayawa ana kunar bakin wake da su. Yanzu bari mu je jamhuriyar Niger inda wakilin mu Sule Mumuni Barma yake labarta mana abubuwan da ya jiyo a wajen wani babban taro na duniya dake nazarin matsalolin matasan mu na Afrika.
Daruruwan matasa maza da mata da suka fito daga kasashen Afirka ta tsakiya da kudancin wannan nafiya da na wasu kasashen yankin Maghreb ne suka kwatse da takwarorinsu na yankin Sahel a nan Yamai don tantauna batutuwan da suka shafi tsaro, zaman lafiya da matsalolin bakin haure dangance da alwashin da Majalisar Dinkin Duniya ta sha a Disambar 2015 kan batun ɗaukar matakan kare matasa daga barazanar tafkata asa. Muhammadu Haruna mamba ne a Majalisar Matasan Niger CNG.
Kudirin yayi nazari kuma ya bada haske bisa kan yaya ya kamata a yi domin a ciyo matsalolin da suka shafi matasa. A cikin wannan nazarin aka ce to gaban nan ana so a samu cin kan wasu matsaloli ya kamata duk abin da za a yi wanda ya shafi matasa a sa matasa a ciki a sa su domin su bada nazarin su domin su bada gudunmuwar su. Yanzu shine muka ce to ya kamata mu ga mu ma da kanmu mu ga wani irin nazari ne ya kamata mu domin mu bada abin da yake sa su yawanci suna shiga cikin hanyoyin yaki. Bakin haure yau sanin kowa ne matasa suna tahiya tunda bissu da wani galihu a kasashen su, bissu da wani aiki a kasashen su, bissu da wani tallahi da ake ba su wanda zai sa su zauna a kasashen su.
To shekaru biyu bayan wannan kudiri na Majalisar Dinkin Duniya shin ya kuke gani ana aiki da waɗannan shawarwari?
Rashin zartar da waɗannan kudirin gadangada shine yasa muka gayyato wannan taron don mu samu mu ga ina ne aka yi abin da ya kamata a yi, ina ne bai kamata ba a yi.
Kakakin gwamnatin Nijar Asmanu Malam Isa ya bayyana wannan taro a matsayin wata hanyar harhaɗa shawarwarin matasa a ƙoƙarin neman mafitar halin rikita-rikitar da ƙasashen Afirka ke ciki.
Za mu sa zaton in Allah ya yarda za su muna shawarori waɗanda za mu aiki da su cikin tahe da ayyukanmu na gwamnati. Yadda muke cikin wannan yankin mai tashin hankali, ka san da Nijar ta kasance ƙasa wadda take da kwanciyar hankali fiye da waɗansu ƙasashe da suke yawaita. Ganin da inda za a samu damar a kawo gudunmuwa wannan kwanciyar hankalin ta ƙara hardaba cikin ƙasarmu abubuwa ne waɗanda za a ciri.
Mahalartan na sa ran hada wani kundin shawarwarin matasan Afirka da za a miƙa wa shugaban ƙasar Nijar domin gabatar da su a zauren Majalisar Dinkin Duniya, inji shugaban Majalisar Matasan Nijar Aliyo Umaru.
Akwai matasan da ba su so aikin gwamnati, suna so dai ne a kawo musu goyon baya amma babu shi. Kenan ba in an like frontier bane ba su tai, suna tai. Kenan frontier mai kyau shine a ba su aiki.
A gobe Alhamis ake kammala wannan taro da ke samun goyon bayan kungiyar Jesin Sahel ta kasashe biyar mafi fama da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Malam Sule, yanzu karfe 11:19 na safe fa a nan Washington DC kuna jin shirye-shiryenmu na sashen Hausa Muryar Amurka. Ne yanzu kuma ga
imma ba ta garago.
Duniya daga an samu fara ba bayan halaka Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da bakonmu Kamaluddin Kabir dan Najeriya amma mazaunin kasar Birtaniya idan dai ma saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayani akan bambanci zubi da tsarin karatu a Birtaniya da Najeriya kuma daidai inda yake muna batun yawan dalibai a cikin aji sai lokaci daga muna hannu yau anan zamu dora
to kai mu je da nisa su a Birtaniya ba a samun dalibai da yawa ne da zai sa har aji ya cinkoso a kan samun wurin zama koko dai wurin ne ya wadata
to sai in ce maka ya wannan kuma abubuwa da dama wasu da yawa basu damu su je su jami'a saboda suna ganin kamar za su iya zuwa su yi kamar wani kwadago wani aiki da za su iya samun abin ganna wasu kuma sai a Birtaniya wasu kuma sai ga mutum kana ganin shi yana da mota babba da sauran zakace mi kike sai ka ce ya ce maka shi yana labor ne a wuri kaza saboda ya dauki leburancin shi da muhimmanci kuma ya rike shi yana yin shi kuma yana samun result a kuma wani fannin
lebura da mota
eh to sosai kuwa za a ga lebura da mota kuwa za a ga lebura da mota saboda ai ya danganta da irin leburancin da yake yi shi kanshi yana iya kasancewa yana stocking shago ne ya je saka kayayyaki a shago kuma yana samun albashin shi ana biyan shi a wata a awa awa to awan nan in yaje yayi awa 20 a rana sai ka kirga nawa zai sabu to a wata yana iya hinka kai da ke da albashi ya sabu ma yau in na sauka Birtaniya na ga dama sai in ce zan yi haya mota sai in haya in tahi haka in kai so Amurka sai ka haya kamar kuma dukuna da irin wannan to ina ganin kaman abu ne wanda irin in ka dawo bayan maganar mu can wurin shine duk irin wannan abubuwan da zai sa dalibi ya shiga wani stress physical stress sai in ce ma kaman
cikin damuwa
in ne damuwa da an debe maka shi amma kuma me suke so so dole ka zanna kai tunani kakka kwafi basirar wani
ka kwashi abin da wani
to saboda haka ana son kai naka saboda ka tabbatar cewa an samu
canji ko
kare an hiddo wani abu daga cikin kwalwarka kai ma na tunani ba a sani ba kila kai zaka faɗi wani abu wanda zai canza duniya sai shi yasa ai ana yin haka ne don saboda a tabbatar kamar misali yanzu in ka je kila a Najeriya kamar misali ka duba jelani yazo nan kuma kaga ai ya
abu
ka duba ka gani so irin wannan saboda kila basira shi ce lokacin ba ma ceta ba lokacin a gida ba mu iya samu ba amma yazo nan sun matso ta kuma kaga ya ci gaba
ya zama abin koyi a duniya ma gaba
daya to ka gani
to wannan mun iya cewa yana da nasaba da dangantakan dalibi da malami ko kore karatun ne ko kuma tsarin karatun ne yake kawo haka
to kuma wannan ma in ka zo ka diba za ka ga cewa naturally da lokacin da muke karatu mu kan za ka ga kana son wancan malamin ba ka san wancan malamin
me yasa
ya danganta da yanda malamin ke koyar da kai in kana yana koyar da kai ya nuna maka misali komi lafiya lau a zo ayi da sauransu haka ga kuma abun yana explaining abu komi dalla dalla yana taimaka maka wurin fahimtar ka kannan kuma kana ka san ba ka yi ma mutum kamar wani lokacin kana yi gulakanta mutum haka da sauransu duk yana iya sa yaro ya maki concentrating akan abin da kake koya mishi to irin wa'annan abubuwa ya kamata inda a ce su kaga a Ingila ba su da shi wanda ma zai kai ga in ma malami ya ma abu kana iya kai shi kara ya maka kaza zaka kai shi kara to ban sani ba in mu na san dai can wurin mu abin is very low saboda ana magana za a ce ana rufa mu kaina a juna
asiri
amma
ka ce kai karan malami ka gane ka sauka
ko kana tunanin in ka kai ka fada za a ce za a baka carry over ko za a abin ganin to which kaga kenan ba latinis ba karatun ka ake bi a evaluating ɗinka ba wurin maki a irin relationship ɗinka kila da malami so da alibi da malami so kaga wannan abin yana affecting a yayin ce maka kamar misali mutane da dama ko wanda dama za su ce mani da sun ce mun sun hadu course kaza da na ce musu to me yasa ba kai karatu ba sai gaji a ce wallahi malamin ne bai so na da sauransu amma kuma in reality ni ban tunanin a ce wai malami zai zo ya ce bai san dalibin shi saboda wani dalili sai dai kawai dai kila yanayin yanda yake approaching din student din shi ne daliban shi shine suke ganin kamar bai san su to kuma wanda ya kamata a ce zama kuma ko shi ma irin wannan ana samu irin haka ko a Birtaniya inda ina iya tuna cewa sosai akwai wani malami da yana koya mana amma saboda yanda yake yi mana kamar misali ka kawai tambaye mutum haka nan in ya ba ka sani ba yana cikin abin gane so wasu da ya suka ji ba su san irin yanda yake yin abubuwa kuma at the end of the day dai gaskiya kaga sai da yazo daga baya ya canza saboda sun
ba wasa ya canza
eh to a kowane course za a ce akwai feedback akwai wani kaman abu da kake gaya ma
tantance malami
kaza ka gaya malami cewa to kaza da yake yi bai da kyau so dole saboda abun an dauke shi kaman kasuwanci in kana yi da kyau za a biya ka in baka yi za a kore ka so saboda haka dole kai kanka ka gyara saboda abun ya mitin yanda ake so
yanzu aka tantance malami dalibai suka tantance malami so ka kai ma hukumar makaranta akwai wanda za a iya kora sakamakon wannan tantancewa
sosai
turka shi hausawa suka ce galma ta kare da sauran aiki masu ware lokaci ya mun dan kullun a cikin shirinmu na gaba za mu ci gaba daga inda muka kwana yanzu amadin bakon namu Kamaluddin Kabir sai Solomon Abu daidai ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da busa she ta kerga in jiflani Raga da busa she
To ga shaka mallan da kai da bakon ka zamu jira ku makon gobe ku zo ku ci gaba da wannan tattaunawa mai ban sha'awa yanzu bali mu jira wayinku
Sakonmu na farko a yau cewa yi ya kamata hukumar zaben kasar Kenya ta fidda sakamako na hakika domin gujewar tashin hankali musamman ma da fargabar da wasu mazauna karkara ke ciki sako daga mallar Ruwani Ibrahim London Uba jihar Adamawa shi kuma sakonmu na gaba cewa yi al'ummar Kenya muna fata za ku kai zuciya nesa yayin da ake bayyana muku dan takarar da ya lashe wannan zabe mai cike da takaddama domin kaucewa dukkan rigingimin bayan zabe Shi kuma sakonmu na gaba cewa yi murya Amurka kisan gillar da ƴan ta'adda na kungiyar Boko Haram suka yi wasu masunta masu na arkamin kifi a Baga dake jihar Borno abin Allah wadai ne da take ci kwarai da gaske muna addu'ar Allah ya jikan waɗannan bayan Allah da aka hallaka Allah ya tsare na gaba Allah kuma ya kama na ƙarshen wannan matsalar tashin hankalin ƴan ta'adda a jihar Borno da ma Najeriya baki daya amin sako daga Ahmadu Abacha Martin na jihar Yobe Sai kuma sakon hadin gwiwa da ya fito daga Sala Muhammad Sala da Mariyola da Alhaji Ibrahim da Mariyola suka ce muna jinjina wa kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da suka koma aikin da suke yi na yaki da zazzabin cizon sauro musamman ma ga mata da kananan yara Allah ya biya su Sai kuma sakonmu na gaba wanda ya fara da sallama inda ya ce hakika gaskiya mu talakawa mun kasa ganewa hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya saboda kullun gaya mana ake yi an kwato makudan kudade daga jami'an tsohuwar gwamnati amma ba mu san inda ake yi da kudaden ba gashi mu kuma al'ummomin karkara da na birni sai bakar wahala muke shi domin ko abinda talaka yake saya naira 100 yanzu ya koma naira 300 hatta kai fagen kayan masarufi yana neman ya gagara talaka sako daga mutara dan ma'azu baban khalifa jikan kandi da Aminu Kano da kuma Bala Muhammad Dambam
To ga sheka Sarfidu to yanzu sai shirin mu na kashe labaran mata kai ci gaba ba ya dawo
Madugun ƴan adawar Kenya Raila Odinga ya ce an yi kutse mai yawan gaske da shirya rashin gaskiya akan kwamfutocin hukumar zabe wanda ya sanadiyar fitar da adadin sakamakon zabe da ya ce magudi ne wanda ke nuna shi bayan shugaba Uhuru Kenyatta da rata mai yawa Ya zuwa tsakar daren jiya zuwa yau Laraba shafin yanar gizo na hukumar zaben Kenya ta IEBC ya nuna an kirga kashi 94 na cikin 100 na kur'un da aka kada kuma shugaba Kenyatta shine ke kan gaba da maki 54 yayin da Odinga yake da kashi 45 cikin 100 a kokarin da ake yi na sake neman wa'adi Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce shi bai ga wata babbar wato barazana ta tabbas da Koriya ta Arewa take yi wa yankin Guam da ke cikin tsibirin Pacific ba duk da ikirarin da Pyongyang din ke yi cewar tana gwajin dabarunta na lullube wannan yanki na Amurka baki ɗayansa da wuta
To ga sheka babu jama'a abin da ya sauke kina daidai wannan lokaci sai karfe 9:30 na daren Allah ya kama kada ku manta zamu so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayin ku kan rahotannin da ke cewa wasu yanzu sun fara ba da yayan su kyauta ga Boko Haram domin su yi musu aikin har-haren kunar bakin wake a madadin da kuma sashen Hausa na murya Amurka Ali Mustafa Sokoto ne yanzu sai a shiri jiran yau da gobe